خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم الاثنين 27 ga watan Ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 1447, muna godiya ga Allah subhanahu wataala da ya kaddara mana rayuwa zuwa wannan lokaci, ya kuma ba mu damar haduwa a wannan masallaci dake cikin wannan jami'a mallakar jihar Gombe, ma'ana Gombe City University. Muna haduwa a irin wannan yammaci a waɗannan kwanaki na wannan wata mai albarka, wata Ramadan. Muna haduwa ba don komai ba sai don karatun Alkur'ani a cikin wannan masallaci, domin fatan irin bayanan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi mai tsayi, a cikin sa yankin hadisin yake cewa majtama qaumun fi baitin min buyutillah yasluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alayhim as-sakinah wa ghashiyatuhum ar-rahmah wa haffatuhum al-mala'ika wa dhakarahum Allah fi man 'inda. Mutane ba za su haɗu a ɗaki daga ɗakunan Allah suna karanta littafin Allah suna darasinsa tsakaninsu, face sai nutsuwa ta tuka a kansu, rahamar Allah ta lullube su, sannan mala'iku za su kewaye su, sannan Allah zai ambace su cikin mutane na musamman na Allah ya samu daji. To Allah subhanahu wataala ya samu haɗu domin wannan karatu na Alkur'ani wanda muna yin karatu a cikin suratul Nur. Mun tsaya aya ta 26 a darasin da ya gabata, za mu tashi aya ta 27 a cikin wannan sura, suratul Nur. An turo tambayoyi kafin karatu. Wannan mai tambaya na farko, bayan ya yi addu'an alkhairi, ya ce malam yana so a bashi shawari, ya ce yana son iyalinsa, amma gaskiya tana da fushi sosai, tana da fushi sosai da sosai, sannan kuma ita duk karamin abin da ya faru sai ta so a yi magana, sai ta so a yi magana a kai, ba ta overlooking. Bata overlooking abubuwa, malam ya ce malam amma kuma tana da tausayi. Kuma yanzu haka tana sauka na biyu a cikin watan Ramadan din nan. To ai ka gama magana. Zainab binti Jahsh radiyallahu ta'ala anha ummul mu'minina, matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Aisha radiyallahu ta'ala anha tace tana da zuciya, tana da fushi, amma nan da nan kuma take saukowa, ga ta da aiki, ba wanda take ta saurin aiki a gida, ga kuma gama abinci a kan lokaci da taran baki, kaga wannan duk sifofi ne, amma ta ce tana da fushi amma kuma tana da saurin saukowa. To kai ma ta ga tana da fushi, kuma insha Allah za ta zama mai saurin saukowa in ka dage da addu'a, kuma ka ce tana da tausayi. Ai wannan sifa da ka faɗa na tausayin nan ba kowa ya samu wannan ni'imar da ka samu. Wata tana da fushi kuma ba ta da tausayi, kai naka tana da fushi amma tana da tausayi, a cikin sai ka gode wa Allah. Sannan tana sauka na biyu a cikin watan Ramadan, wannan ba karamin alheri ba ne. Dama Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana ita mace dama a karkace, a ƙashin karkace can ƙashi aka halitta su. Don haka idan mutum ya kyamaci wani ɗabi'a, to kuma zai yadda da wani ɗabi'a. Don haka kaga yadda ka ambaci tausayin nan sai da ka burge kowa. Da muke karantawa da muka ce tana da fushi sosai, ba wanda ya ce komai, amma da ka ce amma tana da tausayi, sai da kowa ya ji daɗi. Don haka duk masallaci aka ce aka murna, don saboda haka sai ka yi ƙoƙari ka rike kayanta, yawa kuma ka ci gaba da addu'a. Allah subhanahu wataala ya sa abin da take da shi na naƙasu, kai ma yanzu da za ta rubuto takarda, da ta gaya mana abin da kake da shi. to rai dama haka ne yace daga karshe malam yana neman addu'a Allah ya kara buda masa kokarwarsa ya san Qur'ani to ga Qur'ani a gida kana sauka da biyu har sai ka dage kai ka zama almajiri mai ladabi Allah ya sa a dace so ko yaushe ana iya ganin wani abu wanda bai yi ba aka kuma wani abu ko wasu abubuwa masu yawa da alkhairi dan haka ake hakuri kana hakuri da ita tana hakuri da kai haka duk ake tafiya Allah ya sa a dace wannan ko bayan ya yi sallama yace malam idan NGO suka gina bohol sai makwabtan bohol suka ja ruwa suka kai gidajensu aka daina kunna wa talakawa shi ma cin hanci da rashawa ne to yanda na ji masu masana aikin bohol din suke fada ban sani ba amma yanda na ji daga bakin su kai tsaye wasu daga cikin su cewa bohol idan an tona shi yawanci idan ba a yi amfani da shi yadda ya kamata aka tuttura ruwa ko yana bajin ruwa sosai ba aka ce kan samu matsala an fi so ma ya rinka bajin ruwa don kuma kwamfuta sun jajja sai kuma a ce a rinka kunnawa talakawa amma kamar yadda takardar ka ta nuna an daina kunnawa talakawa in har haka ne wannan kuskure ne sai a yi kokari a rinka kunnawa talakawa in har ba zai dau nauyin da gidajen makwabta da talakawa ba to sai a raba daidai yadda ya dace kaga tunda wannan gidaje ne sai a iya ba su lokaci da daddare kila ko a ba su lokaci da yadda kuka dace a unguwar amma duka alkhairai ne saboda haka bai kamata ya zama abun tashin hankali ba a daidaita a tsakani talakawa su samu waɗanda suka ja su ma gidajensu fadilai alhamdu su samu amma bai zama cin hanci da rashawa ba wannan ba cin hanci da rashawa ba ne baya cikin cin hanci da rashawa sai dai an takaita ihsani dalilin makwabta sun ja to sai a gyara ya zama to kowa yana samu makwabta su samu talakawa su samu wallahu a'lam wannan bayan ya yi sallama ya yi addu'an alkhairi ya ce malam ina son nusantarwa a nusantar da ni yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da sahun hada sahun sallah hada sahun sallah shine idan liman ya tsaya to farkon inda za a tsaya shine tsayin bayan liman a rufe bayan liman dama da hagu gaba daya to idan mutum ya shigo masallaci sai koma daman liman wasu malamai suna cewa a rinka balancing in daman liman ya tafi da yawa sai a koma kuma ana shiga ta hagu liman amma gaskiya daman liman shine za a rinka in mutum ya shigo masallaci in ya kalli sahu sahun farko kenan daman liman akwai space to can ya kamata ya je tsaya ya kabbara idan sahun farko ya cika in za a tada sahu na biyu ba daga can daman liman kuma za a tayar ba sai a zo tsakiya sai ya cin bayan liman saboda nan ne ya fi kusa da liman an fi son tada kowane sahu ya zama kusa da liman don sai a zo tsakiya sai ya cin bayan liman bayan sahu na daya a tada sahu na biyu shi ma ana gina shi kamar yadda aka gina na farko in na biyu ya cika shi ma na uku haka ne sai ya cin bayan liman wallahu ta'ala alam haka a sunna ta tabbatar da yadda ake jera sahu Allah ya samu dace wannan kuma wata baiwar Allah sai ta rubuto takarda ta ce ita yau ta kai shekaran ta 25 tana gida Allah subhanahu wataala bai kaddara ta samu aure ba to amma tana shan fama a gurin mahaifinta wani sai zai ta mata tsawa ya ta fada kuma za ta nemi wani bukatu wanda da kuɗi za a saya amma sai hana ta kuɗi wai don ba ta fito da mijin aure ba saboda haka tana shan fama sosai tace ta san wasu ƙawayenta waɗanda dalilin irin halin da suke ciki sun ma shiga wasu mummunan hali to tana so a yi nasiha ga iyayensu su sani cewa su fa ba su ne za su iya kawo maza ba sai lokacin da Allah ya kawo to wannan gaskiya maganar ta akwai tausayi a ciki annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda duk Allah ya bashi ƴaƴa mata guda biyu ya kyautata tarbiyyarsu ya kula da su har suka kai matsayin aure ya aurar da su za su zama su hijabi daga shiga wuta har wata mata ta ce ya rasulullah ta nemi guda ɗaya ko rage a rasuwa ne a shi na jirage wannan ba ƙaramin daraja bane in Allah ya ba wa mutum ƴaƴa mata haka sai daya ya kullace sa malamai da suke maganganu suke cewa samun yaya mata yafi falala akan samun yaya mata maza wasu suke kafa hujja da ayoyi cewa wasu annabawa sun roki Allah kai tsaye amma yaya maza suka roga wasu kuma sai a ai ga Annabi sallallahu alaihi wasallam irin falala da ya ambata don haka lura da wannan duk mutum da bata samu aure ba ko yar mutum ne kai tsaye ko yar dan uwansa ko kuma yar anguwar ce yar makwabta abun tausayi ne kuma abun a kula da ita ne yau bata samu aure ba wannan wani al'amari ne daga Allah kuma jinkirin yana iya zama alkhairi ga rayuwarta da rayuwar addinin ta da ma al'ummar da za ta haifa nan gaba don haka bai dace ba iyayen su rinka yi wa ƴaƴansu mata tsawa ko idan ba su fito da miji ba a ka'ida a shar'ance uban ne zai fito da miji ba ita ba ita tana zaune har sai Allah ya kawo mata Allah ya wata ɗabi'a na kunya ɗabi'a na kaza ba ita ce za ta zo tana bi tana neman wanda zai aure ta ba a'a saboda darajarta da kimanta mutane ne ma za su nemi ita yadda take so su aure ta don ka iyaye inda duk mutum yace zai kuntata wa yarsa ko idan ba ta aure ba gaskiya zai shiga sabawa Allah da yawa a cikin hakkin yayansa don ka mutum ya kula wannan amana ce Allah ya bashi ya cigaba da yi mata addu'a Allah ya kawo mata maza miji na kware kullum addu'an ta kenan sanan duk abin da take bukata in dai bai fi karfin sa ba daidai gurgurdon abin da zai iya yi kuma ya dace da shari'a shi ya kamata ya dauka mata ya bata nauyi ya biya mata bukatunta ya kula da ita ya kula da tarbiyanta da kamewanta bai dace uba yayi wa yarsa gori ko idan ba ta samu aure wannan hadari ne zai sa ta zama wata iri idan ta zama depression ya same ta to za ta wayi gari gaba ɗaya ba ta iya jin daɗin rayuwa wannan ba daidai ba ne duk inda harkar auratayya take mace duk da take munzali to ba a so a kuntata mata harkar aure shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce tazawwaju alwadud alwalud a karkashin wannan zaka ga wasu malamai suna cewa Imam Ahmad da Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala suna ganin cewa ma auren da mace ga wanda ba ta so wannan auren bai yi ba sun sa soyayya rukuni ne daga cikin rukunin aure to idan mutum kaga da atilas ta mace sai ta aure wanda ba ta so da atilas ta mace ga wanda take so a halata so da wani dalili na wanda bai taka kara ya kada ba ko wani abu duk waɗannan kurakurai ne amma al'adunmu sun shiga ciki sun murda auratayya sun murda abubuwa muka tausaya wa ƴaƴa mata a kula da su a yi musu addu'an alkhairi Allah ya ba su mazaje na kwarai ita kuma yar da duk da ta samu wannan to ta sani cewa nau'i ne na jarrabawa daga Allah kuma ba a yi wa Allah gaggawa tsarin Allah shine daidai Allah kuma baya kuskure da Allah ya barki baki samu aure da wuri ba wannan shine alkhairi don Allah ya fi ki son ki sama da yadda kike son kanki babu wanda yake son ki kaman Allah so da kake gode wa Allah ki cigaba da addu'a da kamewa da yawaita ambaton Allah Allah ya san bukatarki kuma ya fi ki sanin bukatarki kuma ya shirya miki abinda baki sani ba don kake yi kokari ki hakuri ki kara daurewa kar ki biye wa wai wasu kawaye sun shiga mummunan hali ki duba girman Allah ba ki duba maganar kawaye ko kuma cinzirawan da mahaifi yake yi ba a'a wannan duka shi mahaifi shi ma bawan Allah ne don haka ke ma baiwar Allah ce amma dole ki girmama mahaifinki ki yi masa biyayya a lokaci guda kuma kar ki yadda ki wasa da dokar Allah Allah subhanahu wataala ya kawo miji na kwarai gare ki ya sa ki samu aure cikin lokaci da ya dace wanda zai zama alkhairi gare ki ya baki miji na kwarai da duk waɗanda suke da irin waɗannan uzurori Allah ya ba su mazaje na kwarai wannan sune tambayoyi da aka turo insha Allah ta'ala karatu ko mun tsaya aya ta 26 za mu karanta aya ta 27 da ta 28 wayannan ayoyin dai sai mu fadi kawai wani abu a dunkule fassara su insha Allah ta'ala in muna raye lokaci na gaba saboda wannan rana ne dama kusan insha Allah ta'ala za mu rufe sai kuma in Allah ya sa muna raye ga shugabannin mu na jami'a musamman shi mai girma bayan sansa yana tare da mutun da zo an ce yana nan a zaune to kaga idan muka karanto ina ayi akai fadi mazmunin abun da suka kunsa kawai shikenan sai mu dakata insha Allah ta'ala sai abun da Allah subhanahu wa ta'ala yi na wa da a'udhu billahi minash
shaytanir rajim لا تدخلوا بيوتا
ko ya faɗi cikakkiyar sallama
assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh, to ba sai shiga ba, sai mutun ya ce a adkhulu in shigo, aka ce eh shigo ba damuwa, to shikenan sai shi ko abokin mai gidan ne ko kuma dan uwan mai gidan ne sai yayi wannan. Duba a cikin wannan sura ta tantan Allah ya bada salatu aurati lahu hatta ya'yan gida akwai inda ba za su shiga, ya'yan mutun da ya haife su akwai lokutan da in daki ciki da falo ne, in suka zo iyakacin su falo bai halatta su shiga ciki, in dai mahaifi da mahaifiyarsu suna cikin dakin ba, to cikin gida kuma gaba ɗayan sa dole sai an nemi izini ake shiga, ko da dan uwa ne. Matar Abu Hudzaifa radiyallahu ta'ala anhu ta je gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce ya rasulullah, Salim na dauke shi kamar na a gidan nan yake komai, ya saba shigowa ya fita da sauransu, amma sai na lura a yanzu in ya shigo sai naga Abu Hudzaifa wato mijinta kenan ransa yana baci, sai ya ce ah to kawai ki shayar da shi mana ya zama na. Wasu daga cikin sahabbai sai suka ce ah ya rasulullah kawai misali kanin miji ko wan miji ba, sai na rasulullah sai ya ce ah kanin miji wan miji mutuwa kenan, ai bai dace ya shigo ba sai ya nemi izini. To amma yanzu idan kace zaka kawo wannan a cikin al'adunmu sai ga an shiga damuwa da maganganu. To amma haka ayoyin ce, kuma shine saukan dalilin saukan ayoyin, haka Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da su don a daidaita abubuwa. Kawai sannan in an nemi izini, misali wani ya zo abokinka ne sosai, ya zo sai aka nemi izini, ya nemi izini ya yi sallama, sai kace a'a wane ko ma tukunna, sai sha ɗaya ka dawo, shikenan. Dan in dai shi bawan Allah ne mai bin umarnin Allah, sai ta to insha Allah sai sha ɗaya sai ya juya, ba zai je yana cewa wai wane ne na je gidansa wai sai ce mun sai sha ɗaya, ya kawo ya koyo rayuwar Turawa haka wani zai kaje alhali rayuwar Qur'ani, rayuwar Qur'ani ne Allah ne ya sauka. To waɗannan abubuwa ne waɗanda muka saba ya zama mana jini, irin rayuwar jahiliya wanda Allah ya saukar da ayoyin dalilin haka. Sannan sallama da neman izini uku kawai ake yi, in ka zo gidan mutum assalamu alaikum wa rahmatullah, kaji kamar ba su ji ba, sai ka kara daga murya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, shiru sai ka kara ta uku ka kara murya, in kai ukun nan ba an sa maka ba shikenan, sai ka ja jiki ka tafi, in dai kana so ka bi dokar Allah, amma in kana so ka kuma biye wa zuciyarka sai wani abu ya zo maka, amma in dokar Allah ne sai mutum ya ja jiki ya tafi. Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu karkashin wannan ayoyi daga cewa ya zo ya yi sallama gidan Umar radiyallahu ta'ala anhu, ya yi sallama sau uku ba an sa ba sai ya tafi. Umar radiyallahu ta'ala anhu daga baya sai ya fito ya ce ba na ji muryarsa ba, aka ce ya ce ku je ku kira shi, aka kira shi ya ce ya za ka yi sallama kuma ka tafi, ya ce ai na yi sau uku ne, haka kawai sai na abuna, ya ce waye shaida cewa haka ne ka'ida, suka ba da shaida, haka ya yi abuna. Sa'ad ibn Ubada yana cikin gida manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ahlal bayt, sai Sa'ad ibn Ubada ya noke murya yace wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya daga murya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ahlal bayt, Sa'ad ibn Ubada sai ya wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu ahlal bayt ah wa barakatuhu, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya daga murya ta uku, sai da ya ansa a hankali yana ansa yana fitowa, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya juya sai ya zo ya fito ya ce bi abi anta wa ummi ya rasulullah, na fanshe ka da mahaifiyata da mahaifina duk zan iya bada su dalilin rayuwarka, ya rasulullah kai da bakin kan nan ka zo ka ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ahlal bayt, in ansa daga na farko shikenan ya isa, ai na fito ne kai ta maimaita, shi yasa nake ansa a hankali baka ji ba, ka gani. To wayannan su ne abubuwa waɗanda ya kamata mu lura da su wajen mu'amalar shiga gida. Abokinka ya halatta ka shiga da shi cikin gidanka, amma sai ka je ka ce wa mata ku shirya sai a shigo. Ya halatta matarka ta sa hijabi ta kawo muku abinci kai da abokinka ta ajiye muku ta yi komai, duk wannan ya halatta. Za ka iya shiga har falon matarka da abokinka, amma sai an gaya mata ta daidaita ta shirya, kuma ba za ta fito haka kawai ba, sai ta sa hijabi saboda aboki ne zai shigo ba kai ba ne. Ta ɓoye adonta, ta ajiye muku abinci, ta ajiye muku ruwan sha, shikenan sai ta tafi abinci. Amma aboki duk amintakarsa in mutum baya gida bai halatta ya shiga gidan ba, bai halatta ya shiga gidan ba, bai cance kawai ita kaɗai a gida, a'a
ya halatta za ta iya fitowa daidai wani guri shi kuma yaje daidai wani guri daga kofar gida akwai tefane ko kuma akwai wasu kaya da wannan abokin ya bayar a kawo amma lokacin da ya kawo ba kowa a gidan sai ita to idan aka yi sallama sai a ba kowa amma aje shi a bakin kofa zan dauka cikin sai aje a bakin kofa kofa yana dan rufe yana juya baya sai ta dan jawo kofa kawai sai ta dauka ta cike ciki amma in miji yana nan sun saba shiga da shi wannan da izinin miji saboda irin wannan al'adu duka ya kamata mu nisance su mu tsaya da koyi na musulunci da tsarin alqur'ani da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan babin gaskiya mutane sukan dauka in kace zaka kwatanta abin da alqur'ani ya koyar sai dauka kai tsanani wasu sai su dauka kaki yanwa wasu sai su dauka kana da tsanani to wa'annan duk ba haka bane nassin alqur'ani kuma daliban ilimi su suka dace su kwatanta balle ma dukkan mu'mine da su ake saboda haka mu yi kokari irin wa'annan abokanai kowa yana da iyaka yan uwa kowa yana da iyaka haka in kaje gidan wanka ko kaje gidan babbanka sai kai sallama in kai sallama sai ka dan tsaya in shigo a shigo wani ne eh wani ne shigo kawai shigo shikenan shikenan su sun shirya sun abuna ko shikenan waɗannan dokar Allah ne ba wai al'ada zamu yi ba so ina ga waɗannan su ne abinda ayoyin suka kunta ba sai mun fassara ba insha Allah a yanzu insha Allah ta'ala bari in muna raye da izinin Allah waɗannan ayoyi zamu tashi sai a fassara su abinda suke karantarwa kenan kawar da miyagun hali sannan in ka haɗu da ɗan uwa ko yadda aka saba al'ada a ce sannunku dai ka samu mutane ka ce musu sannunku dai ko ka samu mutane ka ce sannunku da aiki sai yana daga cikin abin da Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhu ma ya faɗa cewa haka da al'adansu yake a jahiliya har yanzu zaka ji ana wannan kawai mutum zai zo ya ce barka dai wannan ba wannan kuskure ne haka wasu mutane ko saboda wai son su ga addini suna ga kaman sun fi kowa in ka ce musu assalamu alaikum warahmatullahi sai su ce maka barka dai suna faɗa da ayan Allah ne komin himmarka baka kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan mutum zai zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa assalamu alaikum warahmatullahi ya amsa wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh kai kuma wa kurtu to duk wanda ya ma sallama in baka ansa sallaman ba kai laifi malamai suka ce ansa sallama wajibi ne yin sallama kuma sunna ce wajibi ne in mutum ya ma sallama ka amsa wa idha huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha to haka irin wannan a tunani na cewa wane baya cikin mu amma mutum ne ya mun sallama bazan ansa ba wallahi wannan laifi ne sabawa ayoyin Allah duk wanda ya ma sallama yana matsayin musulmi sai ka ansa wannan sallama din ita ce take sa a ji yan uwantaka yanzu idan na zo wucewa kawai ne kife fiska ta na wuce ka an jima ma na zo wucewa haka gobe ma haka jibi ma haka zaka ji ka ce kai yawancin mutum wallahi ba na son sa baya kula mutane baya sallama ko da ina aje kuɗi na wuce wallahi ba ruwanka da wannan kuɗi amma da zan zo wucewa ba ko kobo assalamu alaikum warahmatullah mu wuce gobe wai nazo assalamu alaikum warahmatullah mu wuce kai wallahi wancan mutumin son sana ce wallahi duk inda ya ganka sai ya ma sallama haka zaka ji to da ita ce abun da yake kawo yan uwantaka tsakanin mutane to Allah ya sa mu dace Allah ya ba mu sa'a na ga wannan shine dukkan bangaren nan ya hada da duk abun da ya shafi ayoyin nan insha Allah fassara su sai Allah ya kai mu insha Allah Allah ya sa mu na rayuwa
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ميغرما باي سنسلا نوانا الجامعة بروفيسور ثاني أحمد يوتا وانا ربون كوميشنا of youth sport and development Gombe State the deputy vice chancellor Gombe State University Professor Aladi Muhammad Umar Dean Student Affairs Gombe State University Sheikh Professor Rashid Abdulgani inshallah the incoming academic vice chancellor deputy vice chancellor academics Gombe State University Dean Faculty of Arts and Social Science Professor Babangida Muhammad Musa Amir Muslim Umma Professor Usman Bala Gombe State University former Dean Faculty of Medical Sciences Gombe State University Professor Muhammad Manga Provost Medical Sciences Afwan HOD Chemical Sciences, Bombe State University, Professor Naturu, also Professor Muhammad Manga, Sarkim Malabam Malayina, Malam Aliu, Malam Yahya Ibrahim, Mandeke Wa Nashi Shagi Ikumana, Professor Tahir Unwa, Mala Abu Sufyan, Mala Aliu, Sauran Jama'a da suke haya table da kuma sauran ƴan uwa musulmi bayan Sheikh mufassir da kuma alarama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna gode Allah subhanahu wataala mai kowa mai komai wanda cikin yaddarsa da amincewa sai ya kama wannan yambaci muna cikin koshin lafiya bayan tsawon kwanaki da Allah ta'ala ya sa aka gabatar da wannan tafsiri tun daga 1 ga Ramadan har yau muna 27 ga watan Ramadan muna gode Allah madaukakin sarki da ya bawa malam lafiya da kuma Allah rama ba taba samu bashi ba ko saboda rashin lafiya ko wani uzuri wannan abun godewa Allah subhanahu wataala ne muna fata ayoyin da aka karanta aka yi bayanin su Allah subhanahu wataala ya sa mana su a cikin mizani na hasana da wajen sauraro da karatu da kuma aiki a wannan tafsiri na bana an karanta ayoyi kusan 216 tun daga surat al-hajj da suratul mu'minun da kuma ayoyi 28 ko da 6 na wannan suratul nur wanda za ka tafsirin kusan suna tafiya daidai wa daida aya 200 da kadan a 2024 an fartar aya 202 2025 last year kenan aya 212 wannan kuma 216 a sani ba koko incidence ne haka dai Allah ta'ala ya kaddara muna godiya ga Allah subhanahu wataala Allah ya sa abin da muka karanta ya zama hujja akan mu ba hujja a gare mu ba hujja akan mu ba ba tare ba ta lokaci ba saboda lokacin namu takaitacce zamu kamar yadda aka saba zamu bada dama ga wasu daga cikin shugabanni waɗanda Allah ya sa su kenan su dan jefa kalmomi takaitattu insha Allah kamar da muka sani wannan majalisi da ake karantar tafsir wannan kusan shine karo na 18 in har da shekarar corona zaka samu 19 kenan wanda ake gabatar tafsiri a cikin wannan majalisi tun daga kan wancan masallaci har zuwa nan jigon dai da ake yi shine tabbatar wa mutane tauhidi aqida ta musulunci sannan abin da bi matsayin sabon annabi sallallahu alaihi wasallam mun gani karra a cikin wadannan ayoyi na suratul nur abin da ya shafi tarbiya ga matasa da zaman lafiya wanda yake shine kashin baya na addini din gaba ɗaya babu zaman lafiya addini ma zai samu tasgaro to wannan da kuma nasiha ga al'umma wajen aikin yi da abin da ya kamata ka musamman matasa waɗannan sune abubuwan da malafi wato mai da hankali akan su a cikin waɗannan wato majalisi na tafsir da ake gabatarwa muna godiya ga Allah subhanahu wataala muna yi malam fatan alheri Allah ya bashi shekaru masu yawa da dukkanin malamu da suke karantar da tafsirai da sauran darussa a cikin wannan gari da jiha baki ɗaya Allah ta'ala ya sa musu a cikin mizan hasanat babu shakka babu wani abin da zamu iya musu sai dai mu musu addu'a mu ce Allah ta'ala ya saka musu da alheri jazakumullahu anna wa 'ala al-islam khaira Allah ta'ala ya saka da alheri mai girma bai sansala da izinin ka insha Allah zamu buƙaci wasu daga cikin waɗanda Allah ta'ala ya sa su kenan su yi mana jawabi minti 2 saboda na fatan alheri insha Allah kafin nan na san za a yi jawabin godiya babu shakka shi shugaban jami'a wanda muke karkashin shugabancin sa muna fatan Allah ta'ala ya saka masa da alheri jami'a ta bada dukkanin gudunmawa da ya kamata bayar tun daga kan izini da kuma bada haɗin kai wajen gudanar da wannan karatuttuka tun daga kan shi vice chancellor na farko professor Mahdi professor Umar professor Ali Usman Al-Fati da shi professor Ahmad Sani yauta wanda yake shine vice chancellor a yanzu waɗannan shugabanni duka sun ba wannan majalisi wato goyen baya kware da gaske muna fata Allah ta'ala ya saka musu da alheri haka nan su ma securities na wannan makaranta da management na university din da hizba wa uba muslim umma wacce ita ce ta dauki wannan nauyi gaba daya tun daga farko har zuwa inda ake Allah ta'ala ya saka da alheri saboda haka ba ta da bata lokaci ba zamu buƙaci shi Amir na Muslim Umma ya yi jawabi na godiya da kuma na fatan alheri ga wannan wannan din kuma ba ni
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته da farko kaman mai yadda mai gabatarwa ya gabatar muna miƙa godiya wanda bata da adadi ga Allah subhanahu wataala wanda shi ya ba mu iko ya ba mu lafiya ya ba wa malaman mu lafiya da shugabanninmu muka halarci wannan majalisi kamar yadda ya faɗa shekara da shekaru ana wannan karatu ana fafatawa muna mishi godiya da ni'imomin da ya mana da lafiya da rai da ya ba mu muka zo muka halarci wannan guri shekarun baya ko shekarun da ya gabata akwai wanda suke nan Allah cikin ikon shi cikin hikimar shi ana Allah gafarta musu mu da muke zuwa nan muke sauraron malam da jawabin da yake yi muna roƙon Allah ya shigo cikin al'amuran mu ya samu amfana ga duk abin da yake gaya mana shekara 18 in a ce kowanne shekara abu ɗaya muke doka muke gyarawa da yanzu mun gyara abubuwa kusan kai 18 wannan izina ne ga kanmu mu ga kanmu kan cewa ba mu ta halattan wajen karatu ba tare da tabbaka abin da muka amfana cikin karatun ba Allah ya sa ya ba mu ikon amfana cikin abubuwan da ake karantar da mu a koina abu na biyu shine addu'a da zamu ci gaba da yi wa mallam a kowanne lokaci da shi da Allah ranman shi ba mu da abin da zamu ba su dan mu saka musu mutumin da yake koyar da kai addini da littafin ubangiji ba a kara wa mallam imani da jin tsoron ubangiji a cikin al'amuran shi ya kare shi da cikin karen shi da shi da yaran shi baki daya tare da shi da al'arama mallam muna godiya cikin wannan hidimomi da yake mana ba gajiyawa ba da rebara na a duk lokacin da aka tashi fadakarwa mallam ba sa gajiya cikin aikin da ya shafi addini muna fatan Allah ya kara musu karfin gwiwa cikin wannan tafiya da muke kamar yadda mai gabatarwa ya gabatar duk abubuwan da muke a cikin jami'an nan muna yin shi ne bisa izinin hukuma ta wannan jami'a a kowanne lokaci hukuma ta wannan jami'a tana ba mu gudunmawa 100% a wannan gaban muke miƙa godiya ta musamman ga shi Vice Chancellor tare da tawagan shi DVC din shi DVC admin da DVC academy da sauran management team da suke wannan guri baki daya ba dan komai ba dan su karfafa mana gwiwa cikin wannan jami'a bisa abubuwan da muke aikatawa dan ci gaban musulunci a wannan jami'a da kuma garin Gombe baki daya muna fatan Allah ya shiga cikin lamuran su ya karfafa musu su ma ya yi jagoranci ya ba su ikon yin jagoranci cikin adalci ya kama hannayensu da bakunansu da tunaninsu su yi abu bisa ka'idar musulunci kuma ya kare shaidan daga cikin al'amuran da su aiwatar ba mu da cikakken lokaci abubuwan da zan faɗa kusan godiya ne ga dukkan al'umman musulmai na wannan jami'a baki ɗaya daga sama har ƙasa ba sai na ambata ba duk abin da yake gudana a cikin wannan jami'a yana gudana ne bisa hadin kan da muke samu na ma'aikatan wannan jami'a ba baki daya daga kan shi Vice Chancellor har ya tafi kasa kowa yana da gudun wanda yake barwa muna addu'a Allah ya sa duk abin da yake a cikin wannan al'amari Allah ya kai cikin mizani abubuwa da yake gudana na cikin gida anan da na waje wallahi in kuka ji yadda yake tafiyar da shi abun wani ban sha'awa ne taimakekeniya da muke da tsaya a cikin makaranta ba wani lokaci har waje ake barwa kuma taro da cc da mutane suke barwa mai naira daya mai naira biyu mai dubu daya mai dubu biyu haka ake yi ba mu gajiya ba kullum ana iya dai don gwargwado muna addu'a Allah ya kara mutane karfin gwiwa da himma wajen taimakawa addinin shi da kuma yi dan shi in dan abu biyu ne taimakawa dan shi kuma yi dan shi a wani lokaci za mu yi ta taimakawa amma kuma ba dan shi muke ba wannan babban asara ne daga ƙarshe kamar yadda shi mai gabatar ya sake godiya ne ma zan yi godiya ga hukumar Hizba da security da media team musamman ga mu masu zuwa jin karatun malam ake cika masallaci kullum in na shigo so da yawa ban son shigowa cikin masallaci nakan zo na a waje amma gaskiya abun ban sha'awa ne a yau in a ce za a yi karatu aka zo aka samu mutum biyu mutum uku karfin gwiwa ba za a same shi ba amma kullun aka zo ciki da waje ko ina a cike yake gaskiya wannan abun sha'awa ne kuma abun da zamu ji dadi ne sosai kuma muna yi kowa addu'a da fatan alkhairi kyakkyawan niyan da mutane suke zuwa da shi nan dan su ji karatu Allah ya tabbatar mana da shi kuma ya ba wa kowa ladan zuwa nan da yake yi abubuwa da aka ji na fadakarwa na karatu kamar yadda na fada don Allah muna musaike tunatar da kanmu ba sai wata Ramadan ba daga Ramadan sai Ramadan akwai nisa amma in muna tunatar da kanmu muna gyarawa daya 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 insha Allah cikin gaggani lokaci da kaga al'ummar mu ta dawo abun sha'awa da fatan Allah ya mana albarka baki daya wannan falala na wannan watan Ramadan da muka zo muka samu musamman goma karshe Allah ya sa mu dace a ciki ya enta mu ciye ko kuma ya zama muna cikin entertainment ne cikin wannan kwanaki na goma karshe musamman yau da muke cikin 27 ga watan Ramadan da fatan Allah ya saka wa kowa Allah ya kai mizani Allah ya saka Allah ya saka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
Alhamdulillah mun saurari gamamman jawabi na shugabanmu wato shugaban musulmai na wannan jami'a shine professor Bala Usman muna fata Allah ta'ala ya saka masa dariya yayi magana a madadin mu duka da kuma madadin daya daga cikin wanda suke high table saboda haka koda ba mu samu lokaci muka bawa dukkan wanda suke high table dama su yi magana ba to Amir yayi magana a madadin mu baki da Allah ta'ala ya saka dariya shima irin gudumawa da yake bayarwa ba dare ba rana zaka ga kowa dai kalmar salati ne ya ga inda yake ciki to daga shugabanci kyakkyawan shugabanci na Amir na Muslim umma Allah ta'ala ya saka dariri ba tare ba ta lokaci ba insha Allah za mu mika abun magana zuwa ga daya daga cikin iyayenmu kuma wanda suke tare da mu anan jagorori shine professor Rashid Abdulgani wanda zai gabatar mana da jawabi da fatan alheri a takaice insha Allah
Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu wa ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh da farko dai muna jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki wanda ya nuna mana wannan lokaci kuma ya kawo mu daidai wannan lokaci Allah ta'ala ya karbi ibadunmu ga baki daya ya kuma gafarta mana dukkanin kurakuranmu bayan godiya ga Allah muna godiya da farko ga shi chief imam da ya bada lokacin sa na wannan aiki mai tsada wanda kamar yanda Amir ya faɗa inda wani limamin ko kuma wani mai tafsiri muka kawo ma iya dan bashi wani abu amma liman kam me zamu bashi yana professor yana HOD yana babu da kudin da zamu iya biya shi amma dai Allah ta'ala ya biya shi sannan kuma godiya gaskiya ga shugabanni na jami'a wanda hadin kansu ya sake samu din nasarori bana tunanin akwai wani abin da aka taba nema da sunan za a yi tafsirin nan ba bayar ba bana tunawa tun lokacin professor Mahdi gaskiya wannan abun abu ne na godiya abu na uku taya murna ne gare mu gabaki ɗaya musamman fara daga mu ma'aikata a nan jami'a da ɗalibai ma'aikata aikinmu ya kawo mu kawai mu samu albashinmu mu tafi ɗalibai yawanci boko ya kawo su su yi karatun su su tafi amma sai an samu dama da ake mana tarbiyyar zuciya ka zo ka saurara so daya sati ko so biyu ko so uku ana majalisi sannan tafsir a ce kwana 27 amma aikatan ka kawai ka fito daga office ka zo ko ka fito daga hotel kawai ka zo wannan ni'ima ce babba mu yi amfani da wannan dama mu ƙara godewa Allah kuma mu yi kokari mu inganta ayyukanmu sannan kuma wannan yana daga cikin mas'uliyar jami'a kullun aka kafa jami'a na so jami'a tana da alaka da mutan gari da Allah yana daga cikin abin da magabatan mu a wannan jami'a suka yi hange aka dauko masallaci daga can da tsakiyar makaranta masallaci yake imam zai sheda professor Mari lokacin cikin abin da ya fada mu shigowar mutane wani lokacin ba dadi yanayin da suke shigowa wanda dalibai da kuma gashi na yana kusa da hostel din mata
sai na daga cikin da yake a nemi kusa mana tunda dole fa hidiman nan sai mu yi wa al'umma cikin gari karatun da ake yi al'umman gari suna bukata na tabbatar anan wayanda suka zo cikin gari sun fi daliban da suke nan yawa tunda yanzu ana hutu ne yawanci daliban ba sa muna roƙon Allah ta'ala ya albarkace mu gabaki da Allah ta'ala ya ƙara hada kanmu al'umma musulmi a cikin wannan jami'a muna roƙon Allah ta'ala kuma ya sanya mu cikin wayanda al'umma za ta yi alfahari da su da wanda musulmi da wanda ba musulmi za su yi alfahari da jagorancin wanda suke jagorantan al'amarin mu a jami'a na administration ko kuma na addini gabaki da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa
barakatuh Allah ya saka professor Rashid Abdulghani dean student affairs of Mr. University kuma deputy vice chancellor academics insha Allah Allah ta'ala ya kike wasa kai da wannan gwanagwanan kalmomi kuma muna sake taya vice chancellor murna vice chancellor zaman lafiya da yake samu a cikin jami'a iya da alaka ta kai tsaye da irin darussa da yake gabatarwa a cikin masallaci darussa da malami sai gabatarwa da shi professor Rashid bayan imam da sauran jama'a da suke gabatarwa wajen tarbiyyantar da dalibai wannan da ikon Allah ya baka sauki wajen gudanar da ayyukanka na shugabanci wajen ladabi da biyayya da da'a da dalibai suke gabatarwa ba kan da dalibai tarzoma ko ta da hankali ko rena manya ko rena shugabanni duka wannan baya cikin abin da ake koyar da dalibai muna taya ka murna akan wannan sannan jama'a cikin gari su ma alhamdulillah su ma an kula alaka kyakkyawa kamar da kuke cewa tawun an gawo relationship between town and gown to wannan akwai alaka kyakkyawa tsakanin host community da kuma university community Allah ya kyakkyawa sakayya Allah ya fi mu yabawa sannan a gaba zamu bukaci tabaruki na shi deputy vice chancellor admin professor Ladi Muhammad Umar wanda yawanci duk tafsirin da ake kusan kullun zaka ganshi yana zaune anan da shi ake yin wannan tafsiri a yana zaune a cikin wajen kofar da liman ke shigowa VC muna godiya deputy vice chancellor muna godiya fa lati faddal mashkuran majuran
bismillahir rahmanir rahim sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi sallam assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ni girma vice chancellor professor Sani Amin Dauta ina neman abuwa tsaya akan matakan gaisuwa da aka shimfiɗa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh abu uku ne nake son yi bayani a kai na farko ina so in isar da sabon godiya ma Sheikh Professor Malam Ayro Inuwa Ibrahim da irin koyar da al'umma da yake yi bisa ga koyarwa na Al-Qur'ani da sunnan manzon Allah Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da kuma shi al-ramma da yake mana kira'a da yake kwakwasan zuciyarmu ko da yaushe muka zo nan gurin karatu na biyu mallam ina so ka tarar ka kan cewa karatun da kai sakon ya isa saboda na tabbata ba ni kadai ba muna da dama waɗanda da muka zo lokacin da aka fara wannan tafsiri yanzu akwai canji sosai ta hanyar da ya kamata ga ahlin sunna bayan haka a cikin sakonnin da muke samu a karatuttuka da kake yi wajen tambayoyi da ansosi yana tayar mana da tunanin cewa lalle wata rana za mu tsaya a gaban Allah subhanahu wataala mu yi bayani akan wannan amana da aka ba mu na shugabanci kakan ambaci wasu waɗanda suke aiko a yi musu addu'a saboda wasu hakokinsu da aka danne wasu kuma suna neman alfarma a taimaka musu to waɗannan akwai waɗanda bisa ga izinin da Allah ya ba mu da daman da muke da shi a ƙarshen shi vice chancellor Professor Sani Ahmed Yauta mukan aiwatar da wasu abubuwan daidai gwargwadon ƙarfinmu ko kuma izinin da aka dora mu kai wanda kuma ya wuce inda abinda zamu iya yi mukan koma mu je mu yi mishi bayani to bisa ga shi wannan bawan Allah yana da tausayi kuma duk wani abu da za ya inda akan gaskiya ne to amma ka aiwatar din ko da ba akan gaban ka bane munna zai da shi zai nuna bacin rai kai ba don ko wasu tabbai da aka da neman alfarma wanda ina ganin ya wuce office ina na isar da sakon gurin sa amma insha Allah zai yi bayani lokacin da ya dace akai to na karshe ko na uku ina so mu dika sakon gaisuwa da kuma godiya ma mutanen gari da dalibai akan irin goyon baya da kuma haɗin kai da suke ba mu tun da aka fara tafsirin nan har zuwa yau ba mu samu wani daman da za a ce mun zo muna raba mutane faɗa ba ko kuma wani ya kawo complaint cewa an zare mishi wani abu aljihu sai irin waɗannan abubuwan da muke so kenan su ringa tafiya cikin al'umma so mun gode muku Allah Ubangiji ya sa mana ayyukan alkhairi da muka yi a cikin mizani wanda muka yi kuma na kuskure Allah Ubangiji ya gafarta mana Allah Ubangiji ya saka da alkhairi assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh
Allah ya saka da alheri mai girma dukkan bayan sun sala professor Alhaji Muhammad Umar da waɗannan gwalagwalan kalmomi Allah ya ci gaba da muku jagoranci ya kuma ba ku nasara sai da ƙarshe insha Allah za mu gayyaci ɗaya daga cikin shugabanni a mataki state council na Gombe state shine honorable commissioner minister of youth and sport development wato commissioner mu kenan na matasa na jiha wanda in an kula kullum muna tare da shi a wannan tafsir insha Allah kar ku ganci ya da farin gashi ba wai tsoho bane matashi ne a gani insha Allah Honorable Commissioner, Zamu Saurari, goodwill message. Jazakallahu khair.
As-salatu wassalamu ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Vice Chancellor, Gombe State University. Lakuma, si Professor kuma mahaifi ne a wajena Professor Tarihino Ibrahim da kuma wansa wanda malam yake bi shi ma babba ya haya gashi nan a kusa da mu wata ilmutane ba su san shi ba so gashi nan a jefin mala da sauran professors duka da suke wannan waje assalamu alaikum da farko magana ni ma zan yi kamar yadda DBC yace zai magana akan abu uku to ni kuma akan biyu zan yi na farko akan su matasa da Allah ya zurta mu da su a wannan masallaci tun daga ranar da aka bude tafsiri muke ganin su kullum ga su nan ciki da waje alhamdulillahi wannan ba karaman nasara bace a wannan mataki ta jami'a da mataki kuma ta wannan gari namu na Gombe yayi albarka wannan babban nasara ce a gare mu kuma yana cikin jajircewa da aka samu na tun daga kan mai girma gwamna zan faru Alhaji Muhammadu Iliya Haya wanda cikin jajircewa da kokari shine yasa ake samun irin waɗannan shugabanni shi kansa vice chancellor da Allah ya kawo mana shi kuma vice chancellor yake tare da su mala to duk wannan abu ne da ya biyo layi inda an samu wata tangarda da abun ba zai tafi direct ba so kar a ce siyasa nake yi ina bayani ne na zahiri na abun da yake ana biyo shi tun daga sama yawa sai abu na gaba kuma akwai wanda ya turo tambaya yace yana so ya zama kamar mala tun rana ta uku na tafsiri so a kuma rana ta 24 akwai wanda still ya sake aiko wasiƙa to na ce dama ina ta so in samu dama in bada amsa he kuma aka ce in dan ce wani abu To da farko dai a takeice kuma dunkule a shi malam dai ba wai tarihin sa zan bayar ba amma a takeice wato malam yayi karatu da mutane suka sani irin na allo na tawada wanda kusan yayi sauka tun kusan ina jin 87 86 ko 87 lokacin muna ɗan haka akai irin sauka da aka sani ake taro na hidima kuma wanda sauka ne a lokacin ma na gaske ba na sauka na labari ba to so wannan kaga sai ka ce category na farko kina in an ka taho gaba akwai lokacin da malam bayan ya gama da wannan ya zo kuma ya ci gaba da karatu na islamiya na izala to shi ma kuma sai da ya sauke a layin wannan littafi bayan an gama da na allo to bayan an ci gaba a lokacin da malam ya zo yayi ya zama na daya kafin Gombe State fa kenan ina jin anan kan wasu labarin ma ya je ya zama tarihi so a 1995 malam yayi na daya a Bauchi State a tafsirin Qur'ani a gasan Qur'ani da hajja da kuma tafsiri shi malam din nan da kuke ganin sa to bayan kuma duk an gama wannan a 1998 malam ya sace zuwa muna GSS Gombe ga Professor Nasiru Yahaya muna shirin waye malam ya zo ya mana sallama har cikin hostel ya shigo yace tafiya Madina ta taso aka ce me malam kuma zai ba mun dawo muna cikin gari aka ce Qur'ani zai je sake karantawa so mutane jama'a da yawa da mata suna cewa to dai rukan da Qur'ani nan ba a sanya abun yake ba an ce wa Qur'ani zai sake tafiya Madina ya je karanto so kaga in kuka dauko malam a gugutsire yanzu kaga hawa nawa kenan hawa hudu ko uku to a takeice masu kokari su zama irin malam to wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana so sai a ƙara tsayawa a jajirce kuma har yau innan malam in ka shiga motarsa har yau to kai Qur'ani ku fahimci dangantakar su malam da Qur'ani har yau kuma in kana gida ka je kai sallama kai shiga yake ka same shi da Qur'ani to kaga kuwa wannan al'amari dole mu sake maimaita wannan ayar wallazina jahadu fina kuma allazina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati to ba tarihi da ma zan bayar ba an ce dan ce wani abu ne na san dai wannan ma zai dan kawo wani haske wa na baya to assalamu alaikum wa rahmatullahi
Allah ya saka da alheri Honorable Commissioner, Minister of Youth and Sport Development, Honorable Adamu Inuwa. Allah ta'ala ya kyakkyawa sakayya. Kuma ba kashe guya yake ba. Duk bayanin da yake yana sake ƙarfafa guya ga wanda suke fatan zama kamar malam ko mafiye da malam. Allah ya ba mu nasara. Sai muna ba da hakuri kwarai da gaske saboda muna da manyan jama'a, manyan shugabanni a nan high table. Sudin kuma da abin nan escort na umma da saboda lokaci dama mun design cewa zamu tashi karfe 6 to yanzu 6 da 'yan mintuna zamu bada abun magana zuwa ga shugaba namu bakida wato shine vice chancellor na wannan jami'a professor Sani Ahmad Yauta wanda shine zai zo ya mana jawabai da kuma fatan alheri
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بروفيسور شيخ تايور إبراهيم إنوا دسوران مايكتان جامعة ديبتي بايسان سلس دكومادي جماعة دسوكا حرارتي wannan majalisi tun daga farkon azumi har zuwa yau 27 wanda Allah ya kaddaro za a rufe shi wannan karatun sai kuma Allah ya kai mu wani shekara. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Professor Tahir, in ka tsaya a matsayinka na professor ya zan yadda zan zauna a nan wuri. Saboda da ni da kai duka tare muka zama professor kuma tare muka fara jami'a. Amma na ka sake dora wani abu kuma kaga kujerar ta fi garbi na. To a jama'a muna godiya matuka da jajircewa da mutane suka yi kullum suna zuwa a saurari a fassaran karatun Qur'ani sannan kuma da ikon Allah wannan karatu tuga da ake yi muna jin sa kullum da yake ana recording ana swatsa shi a social media ko baka ji yanzu ba zaka iya ji a duk lokacin da kake so ka ji in ka hawo shi page mallam da muna nayi like kuma ina following da dan Allah Gombe State University alhamdulillahi ta zo a matsayin ta na university shekara 20 da kusan daya da suka wuce kuma alhamdulillahi amfani da jama'a suka yi da kuma suke yi a da university nan sai ƙara ƙaruwa yake yi kuma muna godewa Allah da ya bawa shugabannin mu tunani na assasa wannan jami'a tun daga farko har kuma yanzu muna ga mutane lokacin da aka ke gidi jami'an in ka jeje temple a cikin gari haka da wuya ka samu mutum daya yi degree mutum biyu saboda ma saboda wannan jami'a tamu yanzu ba majalisin da zaka je baka samu wanda yake da degree ba kuma degree ma zaka iya samu daga Gombe State University ne mai kyau kuma eh alhamdulillah muna samun sako daga mutane yadda wanda suka daga wannan jami'a suke aiwatar da rayuwansu wurin aiki da kuma wurin zamantakewa alhamdulillah sako da yawa ya iso ni daga mutane da yawa har da deputy vice chancellor agan abubuwa da ya shafi aiki a university abubuwa da ya shafi shugabanci a university da kuma sauransu alhamdulillah muna nan muna kokari duk yadda zamu yi mu tabbatar akan cewa jami'a ta zauna saboda mu da muka fara aiki a jami'an nan shekaru 18 19 da suka wuce din mun sani akan cewa jami'an nan ita ta mana komai in ka kasa riga mai kyau Gombe State University in ka kawo mota mai kyau Gombe State University in ka ga yaron ka ya je makaranta mai kyau a matsayin ka na ma'aikacin Gombe State University Gombe State University ne ta maka saboda haka ba za mu yadda muna ji muna gari mu bar Gombe State University ta baci ba za mu yi duk abin da ya kamata mu yi saboda mu tabbatar akan cewa wannan university ta dore kuma tana bada gudunmowa iyakan gudunmowa da ya kamata ta bayar saboda ci gaban al'umma kamar yadda mutane suka faɗa ita university ba ta zama in isolation dole a community ake kuma dole mutane ne ake so a yi wa aiki saboda hasali ma a cikin abubuwan da ya kamata a yi shine yana akwai hidimantawa al'umma kuma wanda wannan karatun da kuma karatu tuga da yake sati sati da wata wata shine yake jaddada wannan kuma tarbiya tana daya daga cikin abubuwan da muke bayarwa majalisin nan da kuma majalisin da yake sati sati duk wannan abun take sake jaddadawa to alhamdulillah muna godiya na musamman ga jama'a da suka bamu goyon baya har muka iso wannan matsayin suka bamu goyon baya har daga farko har yanzu aka zo za a rufe wannan kuma muna yi wa mutane alƙawari insha Allah duk wani abun da aka ga muke yi wanda ba daidai bane kuma wanda zai cuci al'umma ya kamata a zo a gaya mana kofofin mu a buɗe suke saboda shi jagoranci baya iya yiwuwa sai mutane suna gaya maka abun da ya kamata a yi musu saboda mutane kake jagoranci kuma su suka san me suke so to dole za su gaya mana kuma insha Allah za mu yi abun da ya kamata in Allah ya da mu tabbatar akan cewa university nan ta tsaya ta zauna da gindin ta sannan ta tsaya da tsayuwanta saboda banda mu ƴaƴanmu jikokinmu su zo su ci alfarman wannan jami'a da aka bude to ina mana fatan alheri kuma ina yi wa malam fatan Allah ya baka lafiya Allah ya ƙara maka lafiya wani shekaran ma kuma mu zo mu saurara kuma mu amfana assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
saka da alheri mai girma bayi sansala da wannan bayanai masu muhimmanci duk da takaituwarsu wanda yake muna gani a fili cewa jami'a na cigaba take karkashin jagorancinsa muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya kara masa jagoranci kuma ya yi magana akan open door policy wato shugabancinsa a buɗe yake duk wanda yake da wata shawara ko wani abu yana iya zuwa kai tsaye ya bayar insha Allah kuma akwai amfani a ciki za a ɗauka Allah ya maka jagora kuma Allah ya saka maka dariri sannan ƙarshe ai haƙuri za mu gama insha Allah akwai sako ɗaya da Mala Abu Sufyan zai gabatar sai kuma jawabin godiya sai addu'a insha Allah Allah saka da dare da umarnin to to shikenan an ce dama akwai professor Nasiru Yahaya Findiga organizing secretary Murshid na Findiga zai jawabin godiya a madadin umma ko kalma ɗaya ne a madadin umma shine organizing secretary na umma daga nan sai addu'a
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim so a takaice dai ban san me zan faɗa ba don abin da aka nake tsammani zan faɗa duka an faɗa godiya ne ga su malamanmu da kuma mahalatta wannan tasiri a madadin su organizers ko muslim umma muna godiya sannan muna ma kowa fatan alkhairi Allah mai da kowa gida lafiya assalamu
alaikum Allah ya saka da alheri organizing kuma head of department chemical science Gombe State University insha Allah yanzu zamu taurari addu'a daga baki malam muna fata Allah ta'ala ya karba mana ayyuka ya maimaita mana Ramadan na shekaru da yawa ya sa duk abubuwan da muka yi zama a cikin mizan na hasanat Allah ya saka da alheri
sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala ali Muhammad inna habibi wa jid Allahumma Ramadan Allah ka dawo mana da Ramadan shekaru masu yawa Allahumma aid alaina Ramadan sininan adida wa azminatan madida biladul haramaini Allah ka kare kare shi Allah ka kare ka kare biladul haramain ya rabbal alamin ya arhamar rahimin Allahumma qina lana min khayr Allahumma hadina fi man hadayt wa afina fi man afayt wa وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تعون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا دك من يجد داموها وأن حدوة وأن يايما mara lafiya Allah ya bashi lafiya masu bukatun aure Allah ya basu maza Allah ya basu mata na gari mata Allah ya basu mazaje na gari wadanda suke bukatun jari Allah ya basu jari mai albarka alarama da ita juriya ita zuwa Allah ya kara masa albarka masu yada wannan karatuttuka Allah ya kara musu albarka dukkan masu bada gudunmuwa da ɗan hizba matasa da suke waje suna gyara guri da gyara hanya da ababen hawa Allah ya kara musu albarka dukkan mu gaba da Allah ya hada mu cikin alkhairi Allah ya sa mu samu gani Ramadan masu yawa shekaru masu yawa muna zaune cikin nutsuwa da kwanciyar hankali a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك